الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أيها الأصول الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إنا أقول والله تبارك وتعالى ما يقوم أي ما يقوى ده هذا أتكلم وانا باكي ما تارو باكي جدا ما تاسا أنا أتكلم قليل منا وانا رانا تا الحميد أشيرنا تفص قوات شعبان باين هجرة من زن الله صلى الله عليه وآله وسلم بشكرة دودة ريبودو دا سلاتين دا تقوط واندا تداتي دا رانر أشرين دا بيار غواتن بيار شكرة تدبو بيو دا بو مشاة فقوي كلام دا بطوري إنا سو إنفارا دا كارا با ينقوى ما سجر ما حقولي نا زنكرن دا أكسامو babu shakka kamar yadda aka gabatar da bayani abinda Allah ya kaddara shine kawai yau ba don haka ba da insha Allah kafin karfe 9 ma na shigo cikin ne amma Allah bai kaddaro haka ba duk da yunkurin da aka yi sai zama an makara kware da suke ina roƙon Allah ta'ala ya ba mu ladan zama da aka yi na jira kuma kasancewar yanayin lokaci ne za a take ta bayanin tunda akwai takardar a hannun mutane insha Allah zan take ta wajen gabatarwa don a dan samu dan lokacin da za a iya tsokaci da kuma kila tattaunawa bayan an gabatar taken takardar da zan gabatar ko makalar da zan gabatar shine gudunmuwar kungiyoyin da'awa wajen yada musulunci kamar yadda muka sani kira zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala wato adda'awatu ila Allah shine mafi girman aiki da Allah tabaraka wa ta'ala ya dora wa manzanni da annabawa zamu ga a wurare da yawa a cikin alqur'ani da girma Allah ya gaya mana ya sanar da mu wannan babban aiki da ya dora wa manzanni da annabawa musamman idan muka duba wasu daga cikin surorin alqur'ani zamu ga surorin sun ba da inaya matuka wajen ambaton manzanni da irin ayyukansu misali a suratul an'am suratul a'raf kun muka tsallaka da su anbiya kafin nan su ibrahim su yusuf su hijr su nahl muzo har su taha ga maryam da taha ga anbiya zamu ga duka an ta bada bayani akan annabawa da manzanni da irin abin da suka yi na aikin da Allah ta'ala ya dora musu zamu gani misali a cikin suratul nahl aya ta 36 Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an i'budu Allah wastanibu tawhid hakika mun tayaro kowace al'umma da wani manzo babu wata al'umma da tayar mata da wani manzo ba aikin da manzon nan yayi aikin da aka dora masa abinda ya zama shine aikin sa shine kira su zuwa ga bautar Allah ani ibudullah akan ku bautawa Allah shi kadai wastanibu tagut ku nisanci tagut tagut na iya zama gumaka na iya zama waɗansu abubuwa waɗanda sun saɓa wa Allah kuma aka dage a kansu su ɗin daidai suke da na Allah ko sun kuma na Allah haka nan a cikin suratul anbiya aya ta 25 Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun Allah ta'ala ya ce ba mu aiko wani manzo ba kafin kai wato ana gaya wa manzon farin jakada annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah yana gaya masa ba mu aiko wani manzo ba kafin kai illa nuhi ilayhi face mun masa wahayi mun yi wahayi zuwa gare shi annahu la ilaha illa an cewa yadda lamarin yake kawai shine ba wanda ake bautawa duka cancanta sai ni insha Allah fa abudun dan haka ko ba kina ana gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam aikin da manzanni da annabawa da suka gabace shi suka yi shi ma yanzu irin wannan aikin aka dora masa ya yi kira zuwa Allah a matsayin shi na wanda ya cancanta a bauta masa ba tare da an haɗa shi da wani ba kuma a bauta masa to bayan manzanni da annabawa sun bar duniya tunda wahayi ya yake daga manzanmu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya zama to babu sauran wani manzo ko annabi da aka aiko yanzu sai dai kira akan abin da shi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kira mutane zuwa gare shi tunda Allah ta'ala ya faɗi a surat al-Ahzab ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullahi wa khataman nabiyina to tunda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shine cikamakin annabawa kuma shi da bakinsa mai tsarki ya ce la nabiyya ba'di babu wani annabi bayana ya nuna an kulle kofa game da annabta da manzanci to bayan barin annabawa da manzanni wannan muhimmin aiki na kira zuwa ga Allah a haɗa mutane da mahaliccin su bauta masa shi kadai domin neman tsira a lahira sai ya zama ya koma kan al'ummar musulmai na kowane zamani mu yanzu ga zamanin akwai wanda suka rayu kafin sun bar duniya Allah ji kansu da gafara akwai wanda za su zo kila bayan mu tunda ba ma tunanin daga nan zuwa shekara 100 watakila a ce kiyama ta tsaya duk da cewa abu ne mai yiwuwa a wajen Allah amma manya-manyan alamomin da aka faɗi na tashin kiyama wanda za su ɗauki lokaci mai tsawo da sun zo wasu ba su riga sun zo ba don haka muke ganin kila dukkanmu za mu mutu kafin lokacin watakila tunda ba wani kila cikinmu nan da ke nan wurin a yau da zai ƙara shekara 100 duk da cewa mai yiwuwa da wajen Allah amma abin da aka saba dai yana da wahala tunda ba wanda ya gaza shekara 30 a nan yanzu to kaga ba lalle ne a samu wanda ya shekara 100 nan gaba ba duk da ana samun ya shekara 100 da kaza a cikin al'umma kenan akwai wani zamani da ba namu ba kuma shine nan gaba ko da ma muna da laifi da karfi ya kare mana ba za mu yi komai ba ko kuma mun bar duniya wani wasu al'umma ko kuma wasu mutanen a cikin musulmai a nasu zamanin su ma an ɗora musu wannan ɗawainiya za su ci gaba shi yasa Allah tabaraka wataala a suratul ali imran aya 110 yace kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah Allah tabaraka wataala yace kuntum khayra umma kun kasance mafi alkhair al'umma al'umma mafi alkhair ukhrijat linnas da aka fitarwa mutane saboda da'awar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ga duniya ne take da wa ma arsalnaka illa kafatan lin-nasi bashiran wa nadhira wa ma arsalnaka illa rahmatan lil-alamin shi yasa Allah ta'ala dan ya sabbanta al-umma da take ummatul ijaba ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai yace kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas sai ba a yi faɗi wata irin mutane ba kowa ya shiga kowane mutum ya shiga a matsayin ana son mu dinnan rayuwarmu ɗabi'unmu mu'amalolinmu halayenmu yadda za mu yi gudanarwarmu da zamanto mai amfanarwa ga mutane me yasa aka tabbatar da wannan khairiyya wannan irin alkhairi fifiko a cikin wannan al'umma ta mu saboda wasu ayyuka da Allah ya faɗi a ciki ta'muruna bil ma'ruf dan kuna umarni da kyakkyawa wa tanhauna 'anil munkar kuma kuna hani daga aikata mummuna wa tu'minuna billah kuma kun yi imani da Allah ashe kenan kamar yadda da yawa daga malamai suke cewa khairiyyar wannan al'umma yana dunkule na kunshe yana rataye ne da tsayuwarta wajen kira zuwa ga addinin Allah ta dukkan hanyar da zai yi mata domin wani wa'azi zai yi wani aiki zai yi a aikace ya jawo mutane da wannan aikin kowa da irin abin da Allah ta'ala ya hore masa a daidaiku da kuma tararruku na al'umma. Gudanar da wannan aiki na da'awa wanda Allah ta'ala ya dora akan al'umman nan tamu mu da muke cikin ta yanzu muke rayuwa kamar yadda aka dora akan wanda suke kafin mu da wanda za su zo bayan mu tunda annabawa da manzanni sun tafi na buƙatar ƙoƙarin ɗaiɗaikun mu a matsayinmu na musulmai da kuma haɗuwarmu waje ɗaya gwargwadon yadda zai yi domin ita haɗuwa wuri ɗaya akwai abubuwan da dole sai Allah aka yi da su don in ba a yi la'akari da wasu abubuwa da za su iya haɗa mutanen wuri ɗaya ba haɗuwar ba za ta yi ba. Shi yasa na ba da misalai na ma'aunai da ka iya ba da dama gare zai wahala a ce akwai wata ƙungiyar da a wayan za a mina wanda yanzu ni daga zari in zama memban ta saboda in na zama memban ta yanzu za a yi taro kullum sai na zo in za a shiga ƙauye a yi wa'azi kullum sai na zo in za a yi kaza da kaza kullum sai na zo zai wahala saboda haka ma'auni na gari yana iya sa a samu ƙungiyoyi da wata wannan gari ga na wannan gari ga na su haka nan kusanci akwai abin da ka iya sa a haɗu a dalilin kusanci musamman wanda suke ƙungiya ƙungiyoyi ne wanda suke na wanda suke da takhassusi akan wani abu musamman ma ƙungiyoyi na ma'aikata haka kamar misali a ce a Abuja akwai Muslim Professionals misali wanda samfuri ne na ƙungiyar da aka kafa ta Abu Tafa Association of Muslim Professionals wanda ta riƙe ƙwarai kuma kusan duk wani wata nasara da aka yi samu a cikin harkar da'awa a kudanci ta nan ɓangaren Niger Delta ma iya cewa da wannan ƙungiya da kuma ƙungiyar Islamic Propagation Center IPC da ke ainihin wato wari su ne kusan ginshiƙi. Alhamdulillah akwai wasu ƙungiyoyin ma kamar misali al'usra da ke Port Harcourt amma su al'usra sun fi mai da himmansu a cikin gari a yayin da AMP da IPC suke fita waje su haɗu da waɗanda suke ba musulmi ba daga cikin kiristoci ko wanda ma ba su da addini gaba ɗaya. To kaga wannan kusanci na sana'a, kusanci na ƴan boko ne, kusanci na wurin aiki ya ba su dama sun iya haɗuwa su yi wannan ƙungiya. Kuma ƙungiya ta mata da'awa. Don haka ana iya samun dalili na kusanci ya ba da dama a yi ƙungiya. Ko kuma sana'a ya zamanto dalili na sana'a wanda yana da alaƙa da kusancin shi ma. A iya samun ƴan ƙungiyar su zamanto su masu sana'ar kaza ne suka taru suka yi ƙungiya kila ƙungiyar nan lura take da harkar zakka lura take da harkar waƙafi lura take da wasu harkoki ko na asibiti ko makamancin wannan wanda wannan ma nauyi ne na da'awa da za a yi don yaɗa addinin musulunci ko kuma daidaituwar fahimta domin wani lokaci daidaituwar fahimta na taka rawa babba wajen tabbatar da yiwuwa an kafa ƙungiya ko saboda waɗannan sun fito daga misali tsari iri kaza na karatun da suka yi na addini ko kuma suna da fahimtar cewa za a iya haɗa misali karatun boko da karatun addini a lokaci guda kar ka sisi ƙungiya wasu kuma suna ganin in dai za ka yi boko ɗan boko in za ka yi a karatu addini ɗan karatun addini ta yi akwai kuskure cikin wannan fahimtar amma a dalilin haka za ka iya ganin sun haɗu saboda sun daidaitu a fahimta. Ya samun ma ƙungiyar ta zama a dalilin aƙida ya zamanto an kafa ta kamar misali yanzu za mu ga akwai ƙungiyoyi wanda aka gina su akan dalilai na aƙida kamar misali akwai ƙungiyar Izala akwai ƙungiyar Fitiyar akwai ƙungiyar Nahaba da sauran ƙungiyoyi waɗanda daidaituwar fahimta ta ba su dama su haɗu su yi aiki tare. To duka wannan abu ne wanda yake wajibi ba kuma zai yi kai inkari ko ka nuna babu shi ba. Dole mu san cewa dalilin da ka iya sa ko dalilan da ka iya sa ai ƙungiyoyin nan suna da yawa illa iyaka mu fahimce su sannan mu ga yadda in aka yi din za a iya haɗuwa kuma a zama akwai wani tsari ko wani wata majalisa da za ta haɗo mutane daban-daban daga ɓangarorin daban-daban domin a yi aiki guda ɗaya wanda ake ganin shi kuma aikin ya shafi kowa da kowa don kawo cigaba. Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗi a surar Al-Imran aya ta 104 wal takum minkum ummatun يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. الله تبارك وتعالى يقول ولتكن منكم أمة lalle a samu wata jama'a, wata kungiya, wata jama'a a cikin minku, daga cikin ku ba daga wani riba, dole a cikin ku za a samu. Yad'una ila alkhairi, da za su kira zuwa ga alkhairi. Menene alkhairi? Malamai da dama tafsiri sun fasara shi da tauhidi ko kuma musulunci gaba daya. Wa ya'muruna bil ma'ruf, kuma su rika umarni da kyakkyawa, wa yanhauna 'anil munkari, su rika hani daga aikata mummuna, wa ula'ika humul muflihun. Allah ta'ala ya ce kuma waɗannan su ne masu samun babbar rabo, Allah ya sa mu cikin su. Al-Imam Ibn Kathir rahimahullah ta'ala a cikin littafin tafsirin sa Tafsirul Qur'an al-Azim ya faɗa a ƙarƙashin wannan aya, yake cewa wal maqsud min hadhihi al-aya an takuna firqatun min hadhihi al-ummati mutasaddiyatan li hadha ash-sha'n wa in kana dhalika wajiban ala kulli fardin min al-umma bi hasbi. Yace abinda ake nufi a wannan ayar shine a samu wata jama'a, wata kungiya. To tunda jama'an nan ko kungiyar nan ba zai yi a gari ɗaya ba, ko a ce gaba ɗaya ko ina a duniya wannan kungiya ita ɗaya ce, kaga dole a same su daban-daban ce. A samu wata jama'a, a samu wata kungiya wadda take za ta tsayu akan wannan aiki a cikin al'umma. Duk da cewa shi kira ɗin nan zuwa ga alkhairi da umarni da kyakkyawa da hani da mummuna wajibi ne da aka dora akan kowane mutum a duka ɗaiɗaikun mu gwargwadon iko. Ba sai ka zama malami ba za ka da'awa, ba sai ka zama mai kuɗi ba za ka da'awa, a yadda kake gwargwadon abin da Allah ya sanar da kai za ka iya bada wani wata gudunmuwa. Annabi sallallahu alaihi wasallam da yake ballighu anni walau aya, ai kaga ba a nuna sai ka zama malam, in ka ji ka jiyar ka sanar, kai dai kar ka wuce saninka. Sa'annan za ka iya zuwa, zai iya zama da'awarka, kiran da za ka yi zuwa ga alkhairi ba ma da karatu ba ne, da aiki ne, da ɗabi'unka, da halayenka, da mu'amalolinka, da yadda kake ainihin gogayya da jama'a. Da'awa za ka iya zama da dukiyarka, kana ba da zakka, kana ba da taimako, ka yi waƙafi ko auƙaf ma ana amfana da su, ka gina mu'assasat ana amfana da su, ka yi wani asibiti kamar yadda za ka ga an gina asibiti nan mai zaman kanshi, sai a ware wata rana, sai a ce wannan ranar duk mata da yara in an kawo su kyauta za a yi masu magani. Sai ne da da'awa, domin a dalilin haka wata na iya zuwa ba ta damu da addini ba, ba ta kishinsa, ga ta kila musulma ce, haihuwa da tashi duka, amma aka samu akasi ba a maida himma wajen addinin ba. A dalilin wannan dawo a hali na tsanani da kunci, aka ce za a yi magani kyauta, mai yasa saboda mu muna idan Allah ne a babu taimako ga al'umma. A dalilin haka wata na iya zama ta gyaru a dalilin haka, amma ta dawo. Saboda haka ashe kenan za ka iya da a wannan ta fuskoki daban-daban, shi yasa Ibn Kathir anan yake cewa wa in kana zalika wajiban ala kulli fardin min al-ummati bi hasbi. Duk da cewa ita da'awar kiran mutane zuwa ga alkhairi da umarni da kyakkyawa da hani daga aikata mummuna wajibi ne da aka dora akan kowa a ɗaiɗaikun mu gwargwadon hali gwargwadon iko. Fa ma la yatimmu alwajibu illa bihi fa huwa wajib. Duk abin da wanda wani ka'ida ce wanda ta usuli ta malaman usuli, duk abin da wajibi bai tabbata sai da shi, to shi ma wajibi ne. Idan ya zama to da a wannan ai kira zuwa ga alkhairi, ai umarni da kyakkyawa, ai haini daga mummuna, ba zai yiwu ba, ba za ka iya sauke shi ba sai ta hanyar samar da kungiyoyi, sai ta hanyar samar da jama'o'i ko jam'iyya daban-daban, to ya zama wajibi a samar domin aikin. Shi yasa ya ƙara zancensa da wannan magana cewa abin da yake na wajibi ne, abin da wajibi bai tabbatuwa sai da shi ko bai cika sai da shi, shi ma hukuncinsa wajibi. Don nuna cewa matukar an samu yanayin da ba za a iya isar da wannan saƙo, ai kira zuwa ga alkhairi, ai umarni da kyakkyawa, ai hani daga mummuna, in dai ba zai yiwu ba sai ta hanyar tattara jama'a wuri ɗaya, a haɗa waɗannan jama'a, a haɗa wancan jama'a, ai wancan ƙungiyar, in sai ta haka ne zai yiwu, to yinsa ya zama wajibi ga al'umma domin a sauke wannan nauyi. Hakan yana nuna cewa haɗuwar mutane a ƙarƙashin ƙungiyoyi don yin da'awa da yaɗa musulunci abu ne karɓaɓɓe a musulunci. yasa zamu ga a suratul yusuf aya ta 108 Allah tabaraka wa ta'ala yana fadin kul hadhihi sabili ad'u ila allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallah wa ma ana min al-mushrikin Allah ta'ala yace kul kace ya manzo sallallahu alaihi wa sallam hadhihi sabili wannan itace hanya ta ad'u ila allahi ala basira ina kira zuwa ga Allah itace hanya hanya ta kira zuwa ga Allah ala basiratin bisa ilmi da wannan basira ne malaman tafsiri sun fassara da ilmi ai ala basiratin ala ilmin a bisa ilmi ana wa man ittaba'ani ni da wanda suka bi mana duk wanda suka amsa kiran duk wanda suka yarda da ni to su ma wannan aikin nasu ya kamata ya zama shi ma shi ne wato ko ita ce hanyar tasu wa subhanallah kuma sarki ya tabbata ga Allah wa ma ana min al-mushrikin kuma ban kasance daga masu yin shirka da Allah ba al-farah babban malamin larabci ko malamin al-qur'ani ya ce ana da annabi Allah ta'ala ya ce ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ana dinnan kul hadhihi sabili ad'u ila allahi ala basiratin ana ومن اتبعني يدعو الى الله كما ادعو duk wanda yake bi na duk wanda ya bi ni duk wanda ya amsa kira duk wanda yake bi na to shi ma zai kira mutane zuwa ga Allah kamar yadda nake kira Ibn Taymiyyah a cikin Matanul Fatawa yayi magana da take nuna yana da kyau al'umma ta hadu ma'ana a samu jama'u ungiyoyi mabambanta wanda za su taimaka su tsayu wajen kira zuwa ga Allah gurgurdan abin da suka daukar makansu na shine hadafin su ko shine abin da za su mai da himma a kansu tunda bai yiwa kowace kungiya ya zama abu ɗaya take dole a samu tanawo wannan sun mai da himma wajen kaza wannan sun mai da himman su wajen kaza gurgudo yadda abubuwa za su yiwu yake cewa inna allaha wa rasuluhu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam amara min jama'ati والاختلاف ونهيا عن التفرقه والاختلاف وامر بالتعاون على البر والتقوى ونهيا عن التعاون على الاثم والعدوان يكي الله تمنزنش صلى الله عليه واله وسلم سيني امرني دا حدوا ا متسين جماعه ابو دايا سنسيا مدورين كي دايا ان با سامو جماعه غدا دايي با to ya zama dai kar wani ya ware shi kadai duk inda kake dai ka samu abokan tafiya sai zama an samu jama'a ce gurgurdan yadda yayi dukkan su hadafin su kira zuwa ga Allah walitilaf da haduwa ai zama an hadu an tara karfi don a hada karfi da karfi a hada ilimi da hikima da shekaru da dabarbaru da gogayya duk a kawo domin a taimaki addinin Allah da shi ونهي عن التفرقة كما الله ده منزو صلى الله عليه وآله وسلم سنعني كما ده سعباني وطر ربوة والاختلاف ده سعباني ده كجاور ربوة وآمرا بالتعاون على البر والتقوى كما سنعني أمرني ده كمكي كينيا أكي يوى الله داعا ده أبن ده زيسا عجزورة الله إكيه دوكو كيسا ونهي كما سكي هني عن التعاون على الإثم والقدوان suka yi hani game da taimakekeniya akan sabawa Allah da ketar iyakoki na Allah ko kuma ketar abinda yake adalci ne za a yi ma wato ƴan adam ko kuma halittar Allah wannan magana ta Ibn Taymiyyah rahimahullah tana ƙara nuna cewa ashe abu ne wanda yake karɓaɓɓe a haɗu ɗin domin a taimaki addinin Allah a yi da'awa domin a sauke wancan nauyi da muka ishara da shi haka nan Dr. Yusuf Al-Qardawi hafizahullah tunda yana raye har yanzu shi ma ya faɗi wata magana wanda take ƙara jaddada wato muhimmancin haɗuwa wuri ɗaya ko da ba gaba ɗaya ba a ce amina gaba ɗaya ƙungiya ɗaya ba ƙungiyoyi ɗin la iyaka ya zamanto kowace ƙungiya dai hadafinta kira zuwa ga Allah cewa al-tabi salahul islami anna al-mar'a qalilun bi nafsihi كثير من إخواني وأن جهود الأفراد مهما توافر لها من إخلاص لا تستطيع أن تؤثر التأثير المطلوب لتحقيق الهدف المنشود. أما العمل الجماعي فيضم الجهود بعضها لبعض ويغرق بينها ويوجهها إلى خدمة الهدف المقصود ويجعل من اللبنات الضعيفة بمفردها بنيانا يشد بعضه بعضا. يجي شيء مطلوب yakan zamanto dan kadan wato kokarin sa ko cin nasarar sa ko abinda zai iya cimma na abubuwa yakan zama kadan in shi kadai amma yana zama da yawa idan suna da yawa in ya hadu da yan uwan shi sai ya zama abinda za su cimma yana da yawa yace kuma duk kokarin da ɗaiɗaikun mutane za su duk yadda wannan kokarin nasu ya cika sharuɗa na ikhlasi bi don Allah da kaza da kaza da kaza ba zai iya tasiri irin tasirin da ake bukata ba a cikin al'umma wajen tabbatar da hadafi na yin da'awa a kira mutane zuwa ga addini ko kuma na cimma waɗansu abubuwa da za su kawo gyara da ci gaba da ɗaukaka a cikin al'umma. Sai ce amma al'amalin jama'i amma aikin da za a yi tare a kungiya a ainihin haɗu da sauransu ko kwamiti ko makamancin wannan yana ba da dama ƙoƙarin wane da wane da wane da wance da wance duka a haɗa sai zamanto an shure su wuri ɗaya an mulmule su an dunkule su wuri ɗaya sai zama sun tafi a tsare ga abin da wanda zai iya ga makurarsa. Shi kuma kila inda ya tsaya nan wani kuma zai iya dora shi kuma zai kai wani mataki kaza inda shi wannan ya tsaya shi kuma wani nan zai ci gaba ko kuma dukkan su biyun za su iya wannan su tafi mataki na gaba su tafi mataki na gaba sai ga abin ya tafi daidai yadda ake bukata. Sannan kuma yana juyar da yana karkatar da dukkan kokarin in sun haɗu ni da in sun yi aikin tare sai zama gaba ɗaya ya koma zuwa ga yiwa manufa guda ɗaya aiki tun dauka manufar wane manufarsa kaza ne iri ɗaya wane ba kaza wa kuma ka haɗu sai a tafi cikin ƙanƙanin lokaci a cimma abubuwa ɗaya wa gaske ya ce sai ka ga irin wannan taruwa ɗin haɗuwan wuri ɗaya ya ba da dama tubalai ko bulunluka bulo bulo wanda suke masu rauni ko wanda ka ɗauka za ka fasa shi da ka ɗauki bulo inci tara za ka fasa shi ko da irin station ɗin da ake cewa station block inda ka kwaɗa shi da ƙasa inda ba na musamman ne wanda ake gasawa ba zai fashe amma da an zo aka haɗa shi ne ba aka sa mai siminti aka yi choking aka mai da shi ainihin katanga ko ɗaki kamar wannan hotel yanzu kawai mutum zai je kawai ya sa hannu ya bigi nan wani sai ya rushe ba zai yi ba don mene saboda haɗuwan bulullukan ya mai da su abu mai ƙarfi alhali da suna da rauni. To amma ƙungiyoyi za su iya zama matsala za su saɓawa karantarwar musulunci kuma su haifarwa al'ummar musulmai da matsaloli idan ɗayan abu biyar ya auku. Na ɗaya idan ƙungiyoyi suka zamanto su ne ma'aunin soyayya da ƙiyayya za ka so mutum ne don yana ƙungiyarka za ka iya ƙin shi don baya ƙungiyarka abin da ake kira alwala'u wal bara'u kamar da kuka sani wanda ana yi don Allah a cikin littafin al-akhbari babban malamin musulunci Sheikh Abdulrahman al-akhbari as-sagir ya faɗi wannan cewa mene yayi soyayya don Allah yayi kiyayya don Allah yayi fushi don Allah yayi yarda don Allah to rabba aka ce a'a za ka soyayya ko kiyayya ko fushi ko kuma yarda a dalilin wane yana cikinmu wane baya cikinmu ko da wanda ke cikin nan naka yake tare da kai a ƙungiya ko a ɓangaren da kake ko a jam'iyyar da kake ko a kazan da kake kila kirkinsa da ƙoƙarinsa bai kai na waccan ba wanda kake ganin bare ne ba tare da shi kake ba in aka samu wannan to ƙungiya ta zama matsala a irin wannan yanayin barna za ta haifar ba gyara ba a irin wannan matsayin musulunci ba zai yi da wannan tsari ba. Abu na biyu idan aka kudurta cewa ba yadda za a yi wa addinin Allah aiki sai ta hanyar wa'annan kungiyoyi, akwai da suke ganin in ba ka zama dan kungiya ka zama ba yadda za ka yi wa Allah aiki, to wannan kuskure ne. In ya zama wannan shi ne tunanin da kungiyar ta ginu a kai, to wannan kungiyar ba ta da amfani ba kuma ta da alkhairi, domin ta ta'allaka yi wa Allah aiki, yi wa addinin musulunci aiki da zama ɗanta. In kai ba ɗanta ba ne ba za ka yi wa addini aiki ba. Akwai wanda kuma ba za ka iya dangantawa ba kowace kungiya ba, amma kuma gurgudu yana kamantawa, yana kiyaye dokokin Allah, yana mu'amala da ƴan uwansa, abokansa, ƴan uwansa musulmi daga kowane ɓangare suke, zai mu'amala gwargwado yadda ta kama da su, gwargwadon yadda zai yi, zai mu'amalance su da kyakkyawar mu'amala da girmamawa da mutuntawa da sanin ya kamata. Addini gwargwado yana yi duk inda kuma ya ji gaskiya zai karɓa ya aiki ita. Sai ka ce abin da yake ba addini ba ne, kaga ba zai yi ba, domin wane ne ya tallafa mai siya na ɗan ƙungiya kaza ba. Ƙungiya wasila ce, gaya ita ce bauta wa Allah yadda Allah yake so kuma ya ji da shi. To tun da dai gaya ita ce bauta wa Allah yadda yake so kuma ya ji da shi don a samu tsira a lahira, to akwai wanda yana da raunin da in ba ya samu wannan wasilar ba, ba zai iya yin abin da ya kamata ba. Akwai wanda kuma Allah ya taimake shi ko ba wannan wasilar zai iya tsayuwa kuma ya bauta wa Allah gwargwadon iko. To idan ƙungiyoyi suka zama a cikinsu an kudurta cewa ba yadda za a yi wa addinin Allah aiki sai ta hanyar su, to an samu matsala. Abu na uku, idan aka taƙaita karantarwa da fahimtar musulunci gare su, ya zamanto ba yadda za a ka iya karanta addini ka gane wai sai kana cikin wannan tsarin, ba yadda za ka iya fahimtar musulunci sai kana cikin wannan tsarin, to nan da ƙungiyoyi suka zama haka, to nan ma an samu matsala. Domin ba ma ainihin ƙungiyoyi ba a cikin al'umma, kama a ce Amina akwai ƙungiyoyin da awaki da guda goma ko ashirin ko fiye da haka, ba ma ƙungiyoyi ba. Hatta in ka ɗaga babban lema ka shiga da'irar Ahlus Sunna wal Jama'a, akwai mazahib na fiqh wanda suka shahara, akwai mazhabar al-Imam Abu Hanifa, akwai mazhabar al-Imam Malik, akwai mazhabar al-Imam Shafi'i, akwai mazhabar al-Imam Ahmad bin Hanbal, bayan nasu guda hudu, kuma akwai wasu mazahib ne illa iya ka ba su tasiri cikin al'umma ta hanyar dawwana littafansu da yaɗa su kamar yadda aka yaɗa na waɗannan malaman ba, ko kuma waɗanda ke bin karantar waɗannan malaman. To yanzu idan aka waye gari ka ce sai ta hanyar malikiya kaɗai za a gane addini, duk wanda ba malikiya yake ba addininsa ba daidai ba ne, zai yi ba ko waɗanda su ainihin littafan malikiyan ma ba ce musu ba, kuma suna nan ko musulmi ne, kuma suna wa Allah bauta gwargwadon abin da Allah ya fahimtar da su. A wasu ƙasashen kamar kaɗai ɗaya shiya ko ciki ko turai nan ma kaɗai, ko kuma waɗansu ɓangarorin a cikin larabawa ma ba su san ainihin ko kuma suna da labari, amma manyan malamai ne kaɗai za su yi maka bayani a kan littafan malikiya, amma ƙanana su littafan wani abu suka sani kamar Shafi'iyya ko makamancin wani. Kaga kenan, ko da a wannan babban lema za ka iske ba zai yi ka taƙaita mutane wajen fahimtar addini ka ce wannan hanyar ce kaɗai, duk wanda ba wannan mazhabi yake ba ba zai iya gane addini ba, kaga ba zai yi ba. Ballantana ƙungiya a cikin malikiya ko ƙungiya a cikin Shafi'iyya ko ƙungiya a cikin Hanbaliya ko Hanafiya, ai ba zai yi a ce wannan ƙungiyar duk wanda ke so ya gane addini su ta hannunta ba, duk wanda ba cikin ta yake ba zai fahimci addini ba, kaga ba zai yi ba. Ran da aka waye gari ƙungiyoyi sun zama dalili na tunanin haka da ƙudurci haka, to ƙungiyoyi sun zama matsala. Abu na hudu, idan suka haifar da rarraba, rarrabuwa da saɓani tsakanin musulmai, su zamanto su ne dalilin da za su rarraba al'umma. Ƙungiyoyin da awa zama su ne dalilan rarraba al'umma da kawo saɓani mara dalili, domin saɓani wani abu ne wanda yake ɗabi'i ba ka iya hana shi, dole ya auku domin fahimtar jama'a da bambanci, mashuran na karatu da bambanci. Yadda wani zai iya gane abu nan take, wani sai ya ɗauki lokaci zai gane. Bi'a, al'adu da sauransu na iya tasiri wajen fahimtar mutane, saboda haka bai yiwuwa a zama abu ɗaya kamar yadda Allah ɗin ba yake. Walau sha'a rabbuka la ja'ala an-nasa ummatan wahidatan, amma me yake wala yazalun mukhtalifin illa man rahima rabbuk wa kadhalika khalaqahum. Saboda haka wannan ɗabi'a ce, shi yasa malamai suka ce al-aslu al-qadari al-ikhtilafu wal-aslu al-shar'i al-ishtima. Ababi na kaddara bai yi wa haƙuri da, amma a tarance ana so a bi sabuwa da hanyoyin da ba a so. Abin da ake so ke, kamata ya yi ƙungiyoyin zama dalili na kawo haɗin kan al'umma, ba dalili na rarrabuwansu. Idan zama ƙungiyoyin da'awa sun zama dalili na rarrabuwan al'umma da katattalan al'umma da wawacin al'umma, to akwai matsala a cikinsu. Sai abu na biyar, idan suka zama dalilin rauni da ci baya ga al'ummar musulmai. In ya zama kafa ƙungiyoyin, samar da ƙungiyoyin, shi ne zai zama dalili ma na rauni ga al'umma da ci baya ga musulmi, da ya zama su zamanto abin dariya da abin gwabawa a duniyar da ake ciki. Wannan ƙungiyoyi sai da masu ma sun zama da matsala a cikinsu. Amma inda ba haka ba, to babu laifi a samar da ƙungiyoyi, a samar da mu'assasat domin a yi wa Allah aiki, a yi wa addinin musulunci hidima, wajen yaɗa shi, wajen kira zuwa ga alkhairi, wajen yin umarni da kyakkyawa da kuma hali da mummuna. To su ƙungiyoyi na da'awa, akwai abubuwan da su shi ne wajibansu. Da ya zama lallai inda suna so su amsa sunansu na ƙungiyar da'awa ko ƙungiyoyin da'awa, to suna da buƙatar su ɗauki wannan muhimma, wato wannan aiki da mahimmanci, su kiyaye su kuma ba da himma a kansa. Abubuwan na da yawa waɗanda malamai suke rubuce-rubuce daban-daban a kai, amma dai a cikin wannan makala akwai abubuwa guda takwas wanda zan ambata mana in Allah ya so a daba ta ɗaukar lokaci ne yawa kuma. Abu na farko nake cewa ne wajibi ne ƙungiyoyin da'awa su tabbatar da waɗannan manufofi a cikin salo da tsarin gudanarwarsu. Domin kowace ƙungiya tana da abin da take so ta cimma, amma abin da kuma ake so a wajen gudanarwarta, a wajen tsare-tsarenta, a wajen salanta, a wajen ayyukan da za ta yi, ya zamanto waɗannan abubuwa lallai-lallai ba ta manta da su ba. Duk abin da take so ta yi, zama waɗannan su ne tushe, su ne shika-shikanta, su ne abin da za ta ginu, ta gina hadafin, ta gina manufar, ta gina nishafar ɗinta gaba ɗaya a kansu. Kar ya zama ta saki waɗannan abubuwa ne. Abu na farko, ɗora al'umma a kan tauhidi da ikhlasi da tsarkin zuciya, da tarbiyyantar da ita a kan ibada wadda ta cika sharuɗan karɓa. Wannan yana da muhimmanci ƙwarai. Saboda manufar halitta gaba ɗaya bautar Allah. Bautar Allah nan ko an yi ta idan ba su ikhlasi Allah baya ji. Ayyukan da za a yi da sunan ƙungiya an yi zama ba an yi don Allah ba ne Allah baya ji. Idan ya zama to ba a tarbiyyantar da mutane a kan tsarkin zuciya ba, a samu ainihin wato tazkiyatun nufus, in ba a samu wannan ba akwai matsala. Ya zama to an tarbiyyantar da jama'a a kan ibada, don in an koyar da mutane tauhidi ba kawai ta so ibada ba akwai matsala. Sallah, azumi, sallan nan ta farilla da tanajina, azumi na wajibi da ta tsawaye, aikin hajji, zakka, ciyarwa, kyautatawa abokan zama, sanin haƙoƙin iyaye da ba su haƙoƙinsu, sanin haƙoƙin ƴaƴa da ba su haƙoƙinsu, sanin haƙoƙin iyali da ba su haƙoƙinsu, sanin yadda za a yi mu'amala da wanda yake musulmi, da ma mu'amala da wanda ba musulmi ba, yadda za a zauna da shi a zato da zamantakewa. Duk waɗannan su ne tarbiyya da za a ɗora mutane a kai, sa'annan a nuna musu tarbiyyar ibada da mu'amala ta yadda zai zama an samu jama'a masu saiti wanda musulunci yake alfahari da su. Wajen koyar da ibadan nan ya zamanto an tarbiyyantar da su a kan tabbatuwa a kan ibada wadda ta cika sharuɗan karɓa. Kamar yadda Al-Qubayl ibn Iyad yake cewa, dukkan bauta ta Allah tabaraka wa ta'ala ba ta karɓuwa sai da abu biyu. Na farko a yi don Allah, na biyu kuma a samu muwafaka. Ya zama abin ya dace da yadda shari'a ta koyar. In abu ne mai adadi, an takaitu ga adadin. Idan abu ne mai lokaci, an tsaya sai lokacin. Idan abu ne mai keɓantaccen wuri, an bari sai an je wurin. Idan abu ne mai dalili, an bari sai dalilin ya auku. Idan abu ne mai jinsi, an bari sai jinsin shi ɗin za a amfani da shi. Idan abu ne mai sifa, an taƙaita ga wannan sifar. Wannan shi ke ba da dama a samu muwafaka da shari'a, kamar yadda babban malami Ibn Abi Zayd Al-Qayrawani ya faɗa a cikin littafin Sabaqo, cewa aiki ya zamanto ainihin wato ya dace da wannan kafin ya zamanto karɓaɓɓe. Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa a cikin surat An-Nas ayat 36 wanda muke shara da ayat a baya wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an i'budu Allah wa tanibu taqu dan nuna muhimmancin tauhid shi yasa aka wannan aya sannan faɗin Allah ta'ala a surat Bakara ayat 151 kama arsalna fiikum rasula ba'du wa kama arsalna fiikum rasulan minkum yatlu 'alaykum ayatina wa yuzakkikum ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون dan aduna muhimmancin sarkin zuciya tunda Allah ta'ala yace yatlu alaykum ayatina wa yuzakkikum yana tsarkake ku daga shirka da ainihin abubuwan da suke masu bata zuciya saban Allah yin abubuwan na munafinci da sauran su ai su da suke ibada dama zuciya ta lalace in ku aka kubutar da zuciya daga gare su zuciya za ta samu tsarki saboda haka mutum tsarkin zuciya ne haka nan Allah ta'ala ya faɗa a suratul sura Ali Imran ayat 164 laqad manallahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alayhim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata domin bautar da za a yi wa Allah tunda Allah ta'ala ce da laqad manallahu tunda baiwa ne Allah yayi bai wanda Allah yayi ai ya kamata a gode masa tunda ya turo manzo a matsayin baiwa to wannan manzon ya kamata ya zama a kalle shi a matsayin baiwa din a matsayin ni'ima ya za a kalli manzon a matsayin baiwa da ni'ima shine in an mai da shi abun koyi tunda da za a ainihin wato haka kuma ita ya zamanto shine madubi ma'aunin komai da komai da rayuwa abu na biyu sai da umarni da kyakkyawa da hali da mummuna umarnin nan na Allah ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wannan umarnin to a tsaye da shi ya zama yana daga cikin tushen ainihin wato da aka gina ko aka assasa kungiya aka tunani game da yin da'awa umarni da kyakkyawa da hali da mummuna ko da ba ta hanyar karatu su kuma ba saboda mun yi bayani da wannan suna daukan fuskoki da wannan dan Allah ta'ala ya ce سورة الأعراف آيات 157 الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عنده في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر أي أن صلى الله عليه وآله وسلم فرنجا كادا شيني أمرني لك كاوة عن المنكر أشياء كانوا قوة قنجيا واتفكي ذاك كانوا دسونا قنجيا تدعوا wannan aikin da aka dora wa manzanni bayan su aikin ya dawo kan mu to ya zamanto tsayi da umarni da kyakkyawa da hali da mummuna shine ajibu a gaban su haka nan a suratul tauba aya ta 71 Allah ta'ala ya ce wal mu'minuna wal mu'minat ba'dhum awliya ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar mu'mina maza da mata sasin su masu cikin sallamarin sashi ne suna umarni da kyakkyawa kuma suna hannu da mummuna abu na uku ƙoƙarin haɗa kan al'umma da bin matakan da za su rage saɓani mun yi bayani saɓani kusan ɗabi'a ce amrun ɗabi'i amma wasu hanyoyi za a bi a rage saɓanin wannan shi ne yake da muhimmanci ƙwarai da gaske ya kuma za a yi a samu haɗin kan gaba ɗaya ma in zai yi in bai yi to a dage dai saɓani bisa tilas wannan shi ne umarnin Allah shine umarnin Allah kamar yadda yake a suratul shura aya ta 100 a aya ta 11 Allah ta'ala ya ce shara'a lakum min ad-din ma wasa bihi nuha wallazi awhayna ilayka wa ma wasayna bihi ibrahima wa musa wa isa an aqimu ad-din wa la tatafarraqu fi an shar'an ta muku ad-din irin wanda aka yi wa nuhu wasu ci da shi shine abota wa Allah shi kadai wallazi awhayna ilayka kuma shine abin da muke maka wahayinka muke wahayinka gare ka wa ma wasaina bi ibrahim wa musa wa isa kuma shine abin da muke wa ibrahim da musa da isa wa tuci da shi an aqimu dina akan ku tsaida addini wala tatafarraqu fi kada ku raba a cikin addini to kamar da muke ce al-aqlu al-qadari al-ikhtilaf wannan abu ne wanda Allah ya kaddara amma kuma duk da haka sai Allah ya nuna mana cewa al-aslu shar'i shine al-i'tilaf wato al-ijma' dalili ayat Allah ta'ala ce wattasimu bi hablillahi jami'an wa la tafarraqu haka nan Allah tabaraka wa ta'ala yace fala tanazaw wa la tanazaw fatafshalu wa tadhhabu rizqukum domin a nuna mana cewa ana san hatsuwar amma kun ba me yi ba a lokaci guda to a je bi matakan da za su rage rarrabuwa su rage maimakon a wasa da'irar khilaf ya kamata a bayyana shi a tsuke a takura shi a kuntata shi da yadda idan yana guda haka ya komo haka ya ma zama haka in Allah ya taimaka masa ya ga gaba ɗaya ma ya kawo wannan ya zama shine tunanin kowace kungiya akan kokarin haɗa kan al'umma da bin matakan za su rage sabani sai abu na hudu tarbiyyantar da al'umma akan kyawawan ɗabi'u duk kungiyar da ba ta da hadafi na ainihin tarbiyyantar da al'umma akan kyawawan ɗabi'u da mai zanta munanan ɗabi'u rowa mummunan ɗabi'a wulaƙantar da wulaƙanci ga mutane rashin girmamawa rashin sanin haƙƙin mai haƙƙi rashin tausayin na ƙasa rashin girmama na sama rashin sanin haƙƙin mai ilimi ai ba daga cikin karantawa musulunci ƙarya yaudara cin amana ba bakiyar da dukiyar al'umma mummunan shugabanci rashin tsari ai ba daga cikin kyawun ɗabi'u amma gaskiya riƙon amana kyau zamantakewa ba masu haƙƙi haƙƙinsu kiyaye haƙƙoƙin iyaye da ƴan uwa da dangi da maƙwabta da sauransu sai ga daga cikin kyawun ɗabi'u to ya zama daga cikin babban hadafin ƙungiya ya zama a ɗora mutane akan kyawun ɗabi'u domin annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya bashi martaba mafi ƙololuwa na ainihin kyawun ɗabi'u a cikin suratul qalam Allah ta'ala ya faɗa aya ta hudu wa innaka la'ala khuluqin azim lalle kai kana bisa khuluq ɗabi'u tadoji halaye masu girma shi yasa ma ibnu sa'ad ya rawaito a cikin babakat dinsa hadisi da tace manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce inna ma bu'ithu li utammima salihan akhlaqi an aiko ni ne domin cika kyawawan ɗabi'u a riwayar da al-Imam Malik ya kawo a cikin Muwatta inna ma bu'ithu li utammima makarimal akhlaqi abu na biyar cusawa mutane takawa takawa mai domin babu abin da ya kai takawa mahimmanci tauhidi kansa takawa ne shi za a ke kiran tauhidi kalmar takawa mai takawa ta kusa yi na yi bari na bari daga Allah imtisalu awamirillah wa ijtinabu nawahihi ya zama an ɗora mutane a kan takawa tunanin ƙungiya ya zama shi ne ya mutane za su ƙara tsoron Allah ya zama to ƴan siyasa na gari ya zama ƴan kasuwa na ƙwarai su zama to malaman makaranta na ƙwarai su zama to ma'aikatan gwamnati na ƙwarai su zama to ainihin manoma na ƙwarai su zama to wato jama'a shugabannin jama'a a ɓangarorin rayuwa da shugabanni na al'umma kamar sarakuna da sauransu na ƙwarai an samu takawa ya zama a cikin duk abin da mutum yake na miji ya zama na ƙwarai ga matarsa da sauran iyalinsa mace ta zama ta ƙwarai ga mijinta da sauran iyalin iyaye su zama na ƙwarai ga ƴaƴansu ƴaƴan su zama na ƙwarai ga iyayen ai an samu takawa imtisalu awamirillah wa ijtinabu nawahi wannan shine takawa a cikin suratul nisa'i aya ta 131 Allah ta'ala ya ce ولقد وصينا الذين اوتوا الكتاب من قبلكم واياكم ان تتقوا الله حقيقه من يوصيتي ga wadanda aka ba littafi kafin ku da kuma ku kan akan ku tsoron Allah ashe a tsoron mutane akan takawa babban abu ne haka nan a suratul baqara 197 Allah ta'ala ya ce wa tazawwaju fa inna khayra az-zadi at-taqwa kuma ku yi guzuri kuma fi al-khayrin guzuri shine tsoron Allah da wajen aikin hajji munasabar hajji ku guduri za ku tafi aikin hajji amma ku sani duk abin za ku dauka ana ba da karamar kujera $850,000 ta tsakiya 1,000 babban kujera 1,500 an samu guduri ko mutum zai tsara da wani abu a jiye shi to kun guduri ne kuɗi amma duk wannan guzurin na duniya ne kawai mafi alkhairin guzuri shi ne tsoron Allah wanda ya je aikin hajji ya kiyaye dokokin Allah فلا رفث ولا فسوق ولا جدال يعني aikin sa ya samu alhajj mabrur ai shine yake na fara duk gudun da mutum zai aikin banza ne in bai cimma alhajj mabrur a karshe ba saboda haka ku yi guduri amma ku sani inna khayra zadi taqwa inna khayra zadi at-taqwa maka alkhair guduri shine tsoron Allah kenan ungiyoyi zama tunanin su zama wani kofin su zama ahadaf din su shine su dora mutane su cusa musu tsoron Allah abu na shida waye ta kai game da muhimmancin tsaka a tsaki a kowane wannan yana da muhimmanci kwarai domin za ka yanke kungiyoyi galibi ana samun ta'assubanci domin shi musulunci ba kungiya ce ba ya so amma musulunci dai ba kungiya ce kungiya ba matsala ba ce amma kungiyanci matsala ne kungiyanci ka ɗauka kawai kai jama'ar ka su ne kawai jama'a duk wani ƙasashe ne in ba inda kake ba duk wani ba zai iya ganin alkhairi ba sai jama'ar ka duk wani abu da aka faɗi in dai ba da gaskiyar da ba a kai to ba a kai ne wannan da ban kungiyar shi musulunci ba zai taɓa yadda da wannan ba domin wannan ba addini ba ne kamar yadda misali ai ƙauye zai matsala ƙauye ƙauye na da matsala ni ma da ƙauye da su dogara amma ƙauyenci ba kaga akwai matsala lele din dabba ba a tusa ba a cin akuya ba a cin rago ba a cin kaza amma dabbanci ba wa yake so saboda haka ashe kenan wannan ci din shine matsalar kungiyanci ba kungiya ba dabbanci ba dabba ba ƙauyenci ba ƙauye don haka abinda zai sa a yi wannan ci ɗin to musulunci ba ya fushi kuma kada kungiya ta ke ba a ɗora mutane a kan tsaka-tsaki a cikin rayuwa gaba ɗaya tsaka-tsaki a cikin ibada wasu a ga suna da gulowi cikin abubuwa gaji suna faɗin kalmomi na ɓatanci ga wasu suna tsanantawa kana so wani ya tsince ka kuma ka mutunta shi ba kana so wani ya tsince ka kuma ka kore shi gaba ɗaya kana so wani ya saurare ka kuma ainihin wato ba kai masa mu'amala kyakkyawa ba za ka ga akan samu tsanani a cikin abubuwa shi kuma gulowi ba a san shi iyyakum wal guluwa fid din fa inna ma a'laka man kana qablakum bil guluwi fid din a yin ɗauku da yin gulowi shi ciki wuce iyaka wuce gona da iri ƙetar hajji domin abin da ya halaka wasu shi kafin ku shine gulowi to a ɗora mutane a kan tsaka-tsaki domin rashin ɗora mutane a kan tsaka-tsaki shi kan kai ya ga mutum har yana ganin ma zai iya ɗaukan makami ya faɗa da wani wanda ba tsaron sai sai ka ga ana samun wannan to dole ne ƙungiyoyin da'awa su zama daga cikin hadafinsu shine su ɗora mutane a kan tsaka-tsaki a dukkan abubuwa hatta a kan neman duniya kada ya zama neman duniya ya sa abin lahira hatta a wajen neman lahira kada neman lahira ya sa mutum ya zama sai dai shi ya zama launin ɗawainiya a kan wani shi ba zai tashi neman ba a komai ana son tsaka-tsaki domin Allah ta'ala ya faɗa a suratul baqara wannan baqara ɗin bai zo duka ba sai ya zo da ka kawai da tu baqara ce wa kazalika ja'alnakum ummatan wasata a aya 143 وكذلك جعلناكم أمة وسطا أمة وسطا ما take nini in taka take a cikin duka abubuwa duk da cewa sun ma da wannan tafsiri sun ce al'umma mabi alkhair wasa dannan sun fasara da mabi alkhair amma tafsiri wanda yake yafi shahara shine al'umma take matsakaiciya a aqidarta hatta a tauhidi ba a wuce a ce kai ka wuce gona ne ba da kare tauhidi shine jiko komai ba a yata da kuluri ba a tauhidi a tauhidi a ibada a mu'amala a shari'o'i ko kuma abubuwan da za a yi na hukunce hukunce duka ba a saka wuce gurare cin abincin ka karka wuce gurare rashin cin abincin karka wuce gurare tufafi karka wuce gurare rashin sa tufafi masu tsada karka wuce gurare komai dai ana so gwargwado tsaka saki shi yasa za mu gani misali in muka ɗauki misalin ibada ai lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga gida mata suka ba shi labari cewa wasu mutane su sun shigo sun yi tambaya game da irin yadda yake ibada a gida an ba su bayani sai suka kaman ga cewa ai annabi ba yi da kaman annabi ba yi da amma dai suka ce to ba dai za mu hada kanmu da shi ba shi an gaba ta mashi ma ta kaddama min zan biyo ma ta akhara saboda haka ba za mu ginu akan wannan tunanin ba ɗaya ce ni ba zan kara bacci da dare ba kullun sallah zan raya da nake sallah ɗaya ce ni ba zan ƙara cin abinci da rana ba kullum azumi zai ɗaya yin ya ce ni kuma ba ma zan yi dan dora maka na tsawainiyar ta faɗi ta shi ba aure ma ba zan yi ba gaba daya dan kawai in samu dama in shagaltu cikin ibada duk wannan abun akwai aiki a zahiri sallar dare ne aiki sa azumi da rana ne aiki sa mutum ya nisanci aure ba dan yana kyamar auren ba amma dan yana gudun kada ya zama ayyukan takalif na auren ya shagaltar da shi shi ma a zahiri in dai zai tsara kanshi sai ka ce ai ba wata matsala amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi masa tauhidi ya yi masa irshadi ya nuna masa duk haka ba sun wuce gona da iri sun yi gudu ya ce musu shi ya fi kowa tsoron Allah ya fi kowa sanin Allah ya kuma fi kowa tsoron Allah amma duk da haka yana bacci yana tashi cikin dare ibada yana yin azumi wani lokaci baya azumi ya ce kuma gashi ina auren mata shi kaga kenan ana buƙatar dabi'a ta tsakatsaki shi yasa kaga dukkan malamai musamman da na malikiya sai da sun ittifaqi akan duk wanda ya salla ya ninkata da gangar sallar farilla to sallar ta bace ba ta karban ijibari ba magana sawu ba kabli ba ba sallar zuhur raka'a hudu ne yayi raka'a takwas ta gangar to sallar ba ta karban gyara ta bace kawai sallar asubahi raka'a biyu ta yayi hudu da gangar ba wai bisan rafkanuwa ba to ba ta karban gyara kaga sallah yayi ai amma duk da haka bai burge ba shi yasa sayyid ibn al-musayyib rahimahullahu ta'ala akhir mutaqaddimina kamar yadda malamai ke masa kirari babban malami a madina ɗaya daga cikin malaman imamu malik wata rana yana zaune a masallaci yana jiran liman ya fito sallar asubahi sai wani mutum ya zo da ya zo zai yi raka'a alfajiri raka'o'i nawa ne raka'a alfajiri biyu sai mutumin nan ya raka'o'i guda shida sai ibn al-musayyib ya ce masa me yasa kai raka'a shida bayan biyu ake yi sai ya kalli sa ibn al-musayyib ya ce kana nufin ka ce Allah zai man azaba saboda nayi sallah sai sa ibn al-musayyib ya ce masa a Allah ba zai maka azaba ba saboda kayi sallah amma Allah zai maka azaba saboda ka saba wa manzon shi sallallahu alaihi wasallam me yasa yayi kulubi ya wuce ka'ida sai zama mai birge Allah ba bai burge manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam gashi aikin sa alkhairi ne asalin sa sallah ce ba akwai abin da yake sallah in ban da tauhidi akwai shi ba ma abin da yake sallah balle in ban da tauhidi amma duk da haka saboda ya wuce gona da ilimi sai zama to duka ba yi ba ba ga misali da shehu kuma bin fodi ibada ba a cikin ya ku sunna wa ikmalu bid'a shehu kuma bin fodi rahimahullahu ta'ala ya ba da misali da yake magana akan tasbihi da ake yi bayan sallah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya subhanallahi ta'ala alhamdulillahi ta'ala Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah wa la sharika la sharika lahu mulku wa hamdu ala kulli shay'in qadir za a gafarta mu gaba ko da sun kai kufan ku yace an ruwaito kamar ya kaya sai haka wani mutum yayi ainihin wato mafarki bayan ya kasance shi da yake falalan yin tasbihi bayan sallah sai ya rika ninka ya ninka in ya tayi subhanallahi dari zai alhamdulillah dari zai Allahu akbar dari zai don Allah mai laifi a tasbihi akwai laifi asali ba zikirin Allah bane wanda bai Allah zikiri ba Allah yana son shi ma kushirke da shi amma saboda wannan na iyakantaccen wuri ne na iyakantaccen lokaci in dai na bayan sallah asuba a sallan farilla ne ga inda aka aje ka amma inda ba a bayan sallah bane in zaka yi miliyan 100 ma mai aiki haka babu amma in dai bayan sallah ne an yi akalci ka to sai zama shi na wannan Allah ya mai gamdakatar wata rana ta yi mabarki cewa an yi tashin kiyama ana kiran mutane wanda suke tasbihi ana ba su lada kowa in ya zo ga ladan ka jin jin kowa in ya zo a tungu zo a bashi aka gama ba kowa lada wanda yake kallaye shi ma kuma yana kallaye saboda shi ya san ma yayi da yawa da aka zo ba a kira sunan shi sai dai wajen masu badawa ya ce musu ni ba a kira sunana ba sai suka ce kai ne kake yi sai ya ce ina tasbihi suka ce ya kake yi ya ce ɗari ɗari suka ce ayya mu an ya kance mana mu ba da wanda suka yi 33 ne kamar yadda manzo Allah ya ce saboda haka sai ya farka a firgice da ya farka a firgice sai ya tuba ga Allah ya koma ya gyara kaga yin wuce wannan adadin shishigi ne to a komai hatta a abinci hatta a tufafi so ake koyawa al'umma rayuwa ta tsaka-tsaki ba ce a zauna a cikin tsumma ba amma kar mu ce ya zama sai ya ci bashi ma ya rance kuɗi ko kuma abin da yake na wajibin sa bai yi ba ya je ya siyo tufafi ya sa don ya furke jama'a za a gashi a talabijin ina wa'azi ina tafsiri ko makamancin wannan tunda akwai waɗanda ake gaya mana yan uwa matasa musamman wanda suka yi Madina Madinan nan hafizahumullah warahmahu akwai wanda wai yazo yana cewa wai shi tunda ya fara tafsiri a ran da ya fara kwana 30 yana tafsiri don ya fara kwana biyu kafin azumi ya sauke daina ya aje kwana ɗaya kafin sallah wai bai taɓa maimaita riga ba yazo yana gaya ma abokansa tunda ya fara bai maimaita riga ba bai maimaita wando ba bai maimaita hula ba gaba ɗaya to waye muke bai taɓa maimaita ba saboda haka yana alfahari da wato to waye muke wala'alla wallahu a'lam wannan mutum in sahha al-khabar in kabibiya akwai wajibansa wanda bai ba amma ya zo yana kalakale to ana son rayuwar tsaka-tsaki ya zama a komai akwai tsaka-tsaki a takaice dai ai Allah ta'ala ya faɗi ko game da rayuwar duniya da lahira a suratul qasas aya ta 77 wa sakki fi ma ataka Allahu ad-dar al-akhirata wa la tansa nasibaka min ad-dunya abu na bakwai tsai da adalci da kusar da zalunci don tabbatar da aminci tsai da adalci da kusar da zalunci don tabbatar da aminci a tsai da ci daya a kusar da ci daya don a samu ci daya adalci zalunci aminci in aka tabbatar da adalci aka kusar da zalunci to za a samu aminci ya zama kungiya tunanin sa al'umma ta tabbatu akan adala al'adala al-ijtima'iyya ya zama a cikin duka abubuwa ana yi sannan ita kanta kungiyar a karan kanta wajen gudanar wacce zaman tana adalci ga jama'anta mabiyanta ba tana zalunta su ba a ba wanda ake so a hana wanda ake so a yi ma wanda ake so a ƙi ma wanda ba a so a tunkuɗa wancan a kawo wannan duk wannan ba zai yi ba ba a samu kuma aminci an yata dole kungiya ta zamanto ta ba da muhimmanci akan adalci da tunkuɗa zalunci domin samun aminci Allah ta'ala ya gaya wa manzo Allah sama shi kansa ya ba shi umarni da ya adalci a suratul shura aya ta 15 wa umirtu li a'dila bainakum haka nan a ayoyin suratul ma'ida aya ta 8 da nisa'i aya ta 35 Allah ta'ala ya yi umarni da ya adalci suratul hud ma haka an nuna ma in dai ana adalci ana umarni da kyakkyawa ana hani da mummuna ana tunkuɗa zalunci to Allah ta'ala yana kawo aminci a cikin ba a samun fawwa da matsaloli wanda za a rasa kansu a cikin al'umma shi yasa aya ta ƙarshe da na kawo ta suratul hud ne aya ta 117 wa ma kana rabbuka liyuhlika al-qura bi dhulmin wa ahluha muslihun idan ana gyara wannan gyaran ya kunshi a tsaida adalci a tunkuɗa zalunci to Allah ba zai halaka da al'umma in dai ana tafi akan wannan sai abu na takwas na ƙarshe ba dan shine na baya ba kuma ba da kariya ga larurori guda biyu a daruriyatul khams ya zama daga cikin hikimamat na ainihin kowace kungiya akwai kokarin ba da kariya ga abubuwa biyar a cikin mabiya yan kungiya da kuma al'umma gaba daya wannan abubuwa guda biyar su ne addini rayuwa dukiya mutunci hankali ta yaya za a ainihin ba da kariya ga addini mabiya a ɗora su a kan karatu kana ba mutane kawai suna ta bi a ɗora su a kan karatu shugabannin da'awa su rika burin wasu ma su taso su mai gurgu tun suna da rai ba sai bayan ba su ya zama ana ɗora mutane a kan wannan a ilimantar da su a kuma karama musu kuma su je su yi ilimi ilimin nan na addini wanda yake na wajibinsu na asali da kuma ilimin da zai gyara musu rayuwar duniya wanda zai iya karatun boko da zai iya jiye wanda ba zai iya mai yawa ba zai iya ka za a jiye a ɗora mutane a wayar da kansu a kuma nuna masu illar sakin addini da sakaci da shi da yin masa rukun sakai da kashi ta haka za a ba da kariya da addini a ƙarƙashin ƙungiyoyi kariya da rayuwa a nuna musu muhimmancin rayuwa da ƙimar rai da cewa ran nan fa ba wanda ya isa ya halice shi ba wanda ya isa ya yi rai ko da ka fi jan sauro ba wanda ya sai halitta to a waye gari ka zama dalilin mutuwar wani bisa ta'addanci, bisa shishigi, bisa rashin adalci, me amfanin sa? Ina zai kai ka? Bayan gashi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo yana tsawaki ya kalli Ka'aba yace ka madalla da girman ki, madalla da matsayin ki da albarman ki, to sai dai kuma ran mumini daya ya fi ki gaba daya, domin ki Allah ya haramta abu daya ne a kanki, an hana ta'addanci ne kawai. ومن يرد به في الحادث نذقه من عذاب النار. اما شيء رب متنفى رب مؤمني ان حرمت ابوك متنفى راي وقتا دوكيس لو راك من قال ان رب مؤمني يا بك ابا غبا ده ده مزين كابا شيء كما من قال الله صلى الله عليه وسلم يجي ارانا قيامه wanda duk ya kashe wani da gangar ba bisa dalili ba, a ranar kiyama wanda aka kashe zai tsaya a madakata yana jiran wannan mutumin yanzu yana zuwa zai cikuikuye shi ya tumummune shi ya tafi da shi gaban Allah ya ce ya Ubangiji ka tambaye shi mene mashi ya kashe ne, sai a ce masa me yasa ka kashe shi, in wani ne ya sa shi sai ya ce wane ne ya sa ni, sai a ce masa to shikenan wani ya sa ka ai shikenan da kai da wani duk da buta kaga kenan hadari ne babba, tunda gushewar duni gushewar sama da kasa gushewar sama da kasa ya fi sauki a wajen Allah akan ainihin salwantar da mu'mini da gangar. Dole mabiya dole su akan wannan ƴan kungiya ta fahimci muhimmancin rayuwa. To inda rayuwa na da wannan muhimmanci, ashe duk abin da zai wulakanta rayuwa bai kamata a yi shi ba, duk abin da zai danna ta rayuwa bai kamata a yi shi ba, duk abin da zai sa ainihin rayuwa ta shiga cikin wani hali na ni'asu bai kamata ba. Yan kungiyar da kuma al'umma gaba daya, dukiya tunda dukiya an ce a baka kariya, ashe lallai ne a tsora mutane akan neman na kansu, kada mutum da yana aikin ma kungiya ko yana kungiyar da awaye zama tunaninsu da cin sashensu akan wannan ne, Allahumma sai in an ɗauke shi aiki na musamman kila an ce shine mai gadi a ofis ko kuma sakatare ne an dauke shi kamar administrative secretary shine yake komai, akwai ofis an ajiye ko wani abu in ya zo shi ake ba ai dole a ga shi albashi. Haka nan wanda duk aka ba su wani aiki doriya akan aikin da za su yi a bali gudunmuwa kawai bayan sun yi aikin da za su samu abin da za su rayu da shi na wajibi, abin da ya sa rage na ranar lokacin su kawai amfani da shi kaga su ma nan ba su yi su ba sai sun yi wani aiki na musamman, amma wanda duk aka ba shi aiki to ya kamata a dauki nauyinsa a biya shi hakkinsa don gudun kare taba dukiyar kungiya ba bisa ka'ida ba. Daga cikin manya-manyan kurakuran da kungiyoyin addini suke gaba daya a Najeriya musamman arewacin Najeriya shine ana dauka dan kana ainihin kungiya, an baka kuma aiki doriya akan aiki na dabi'a na al'ada wai kuma kai dole kai komai don Allah, an ana ka zuwa kasuwa an ana ka zuwa sana'a amma ba a tunanin a baka ko da dan allowance ne karshen wata, saboda haka zai ga mutum in ya je nemo taimako in ya samu sai ya rage wani abu, duk wannan rashin sanin ka'idodi ne na gudanarwa a kungiya. Saboda haka a bada wannan kariyar, a nuna mahimmancin nema, a nuna mahimmancin tattara dukiya domin yin da'awa, wannan yana da mahimmanci kwarai. Haka nan sauran abin da shafi abin nan hankali da mutunci, wanda tun da mun sani ba sai ai mun tattauna a kai sosai ba, Allah ta'ala ya ba mu labarin wannan a cikin suratul an'am ayat 151 da 152, fadinna Allah qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaykum, zauka duk da cewa ba da printer da kala akai ba amma ni na sa masa kaloli ko wani bangare daga cikin abubuwa biyar din nan azuriyatul khams, Allah tushriku bi shay'a na sa mai kala dan shine batun tauhidi ba da kariya da addini, wa bil walidayni ihsana sana wa la taqtulu awladakum min imlaqin na sa mai kala domin ba da kariya ne ga rayuwa, na nazukukum wa iyyahum wala taqrabu fawahisha ma zara minha wa ma batana na ta mai kala domin shi kuma kare mutunci kenan ko, wala taqtulu nafsa allati harama Allahu illa bil haqqi an koma ka rayuwa dai har yanzu zalikum wasaqu bi la'allakum ta'qiluna, wala taqrabu mal al yatim illa billati hiya ahsana ta yabluga ashudda wa awfu al kayla wal mizan bil qist, shi ma na ta mai layi na ta mai kala domin a nuna muhimmancin dukiya, la nukallifu nafsan illa wus'aha wa idha qultum fa'dilu walau kana dha qurba, hadda kashi sai kuma fa in Allah ta'ala inna ma yuridu shaytanu an yuqi'a bainakum al'adawata wal baghdha'a fil khamr wal maisir wa yasuddukum an dhikrillahi wa 'anil salati fala antum muntahun afrahu ma'ida aya ta 90 zuwa 91 lokacin wannan ta 91 kawai ta hawo shi kuma da annabawa mahimmanci me hankali kariya ga hankali wannan yan uwa sune abubuwa guda takwas wanda ya kamata zama da a'id ka zaman to ginshikai zaman to usul na ainihin gina kowace kungiya da nashatat ɗinta da yadda za a gudanar da ita da sauransu abu guje akwai abubuwa biyar wanda muke ganin sune sirrin nasara ga kowace kungiyar da'awa inda tana so ta ga addini na farko tsara manufa da hadafi duka tsara ta kawo a cikin jawabin da aka gabatar a baya an yi magana akan muhimmancin ta kawo kowace kungiya zama yana da abin da take so ta cimma gwargwadon abin da take ganin za ta yi kwarewa an ba da misali da wa'azi ga kiran kiristoci an ba da misali da kiran maguzawa an ba da misali da kiran wanda suke ainihin a cikin al'umma na amma masu rauni kamar wanda suke gidan yari kamar wanda suke gidan marayu kamar gidan marasa galihu gidan masu shaye-shaye irin waɗannan masu ainihin wato rauni a jikinsu saboda lalura kamar guraren makari irin waɗannan da sauransu kowa ya zama da abin kowace ƙungiya zama tana da wani tunani wata ƙungiyar ta zama kila ta likitoci ne ƙwararrun likitocin za su tsafta karaban su je ƙauye su kwana biyu juma'a su zuwa dawo lahadi duk wanda bai da lafiya ƙananan cututtuka dai za su zama ɗan antibiotics ɗin su da faras ta mutum da wawaye su je suna ba da magani ta haka za a ɗan cusa kalmomin da awa a yi mutane na siya to ka je bai da alheri ba zai karɓa ba ka ga irin wanda zai taimaka haka nan wasu kuma kila a'a su kamar misali wannan ainihin mu'assasa ta Al-Nuru Khairiyya wato wanda foundation ne wanda yake ba da itimani da harkar ilimi da kuma wakafi yadda za a tattara wakafi a bibi mutane a yi musu wa'azi a tunatar da su a yi musu nasiha a nuna musu muhimmancin kafa auka a cikin al'umma domin a rage talauci da sauransu wasu kuma ya zama su a'a kokarin su yadda za a gyara al'amura ne na siyasa wanda al'ummar mu dake cikin siyasa yadda za a gyara irin waɗannan dai ya zama dai akwai wani tafasu a ya samu wata kungiya ta ce za ta duka komai da komai amma da sai ka iske a ƙarshe ba za ka iya cin musu duka ba to akwai buƙatar wannan abu na biyu fahimtar yadda ake gudanar da ƙungiyoyi da yawa mutanen mu gaskiya suna da rauni da rashin fahimtar yadda ake gudanar da ƙungiyoyi management da administration na ƙungiyoyi tunda dai non governmental organization da dukkan su ko religious organization da ke kiran su akwai hanyoyi da ya gabata a tsara kuɗi shigan kuɗi fitan kuɗi yadda ya gabata a samo kuɗin da sauransu da yawa waye ke da iko ya kaza waye ke da iko ya kaza ya za a tattaro abubuwa irin wanda za ka da yawa ana da rauni ya gabata a zaɓi shugabanni na wajen gani ne na iyakantaccen lokaci ne ko na dindindin ne duk waɗannan abubuwa ne wanda muhimmin abu ne idara na ainihin ƙungiyoyi da yawa akwai rauni da ƙarancin sanin yadda ake idara da yadda za a haɓaka ainihin wato ƙungiyar ta hanyar kila investment da ainihin daga cikin ɗan abin da ake samu in ana iya samu har a idara to wannan yana da muhimmanci ƙwarai sai abu na uku alaƙa da al'umma da sauran ƙungiyoyi abu ne muhimmi ƙungiya ta zama ta yi fice in ana maganar mutanen da aka san masu taimako ƙungiyar da suke da ƙoƙari wajen kawo al'umma ci gaba zama ana ba da misali da ƙungiyarka ana ba da misali da ƙungiyarki yana da muhimmanci ƙwarai da gaske alaƙa da ainihin al'umma da kuma alaƙa da sauran ƙungiyoyi ya zama akwai haɗin kai akwai wani nau'in collaboration da cooperation wanda zai ba da dama a gudu tare a tsira tare sai abu na huɗu muraja'ar al'amura lokaci zuwa lokaci dole a rika zama kowace ƙungiya kila ƙarshen shekara ko bayan wata shida ɗoriya a kan mitin da shugabanni za su riƙa yi lokaci zuwa lokaci akwai buƙatar a riƙa mitin na musamman kamar retreat wanda zai ba da dama a yi muraja'a na abubuwan da aka cimma ina ne a kauce ma hadari ina ne ake daidai me ya kamata a ƙara me ya kamata a rage wasu ƙalubale aka fuskanta ya za a yi a magance wannan yana da muhimmanci ƙwarai da gaske sai na biyar wanda na sa shi na biyar ɗin amma don in nuna muhimmanci sai na kai tsakiya shine ikhlasi domin duk abin da ake yi don Allah dama yana tabbatuwa duk abin da ake yi don Allah yana tabbata amma abin da ake yi ba don Allah ba yana lalacewa ko mun daren dadewa ko mun wata rana zai lalace za a daina jin to da ƙarshe akwai tunatarwa da muke so in yi wa dukkan mahalarta tunda dukkan mu mun zo daga ƙungiyoyi mabambanta ne abu na ɗaya sani cewa al'umma ta ba mu amana kuma mabiya sun amince mana al'umma ta ba mu amana a matsayinmu na shugabanni na ƙungiyoyin mu mutane kuma mabiyanmu kuma sun amince mana suna ganin za mu kai su da tsira ne ba da halaka ba suna ganin za mu haifar da tafiya da mu zai haifar mu da ɗani ido ba ɗamar ido ba don haka lalle ne a rike amana. Allah ta'ala ya ce inna Allah ya amurukum an tu'addu al-amanati ila ahliha. A suratul Nisa aya 58 Allah yana umarnin ku, yana umarnin ku da ku bada amana, ku miƙa amana ga masu ita. Mun kuma san shugabanci amana. Kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, "Inna amanatu wa inna yawm al-qiyamati khizyun wa nadama illa man akhadha bi haqqiha wa adda alladhi alayhi." Shugabanci amana. Kuma ranar kiyama kunyata ne da nadama, sai wanda ya riki amanar nan ya riki wannan shugabancin bisa haƙƙi, kuma ya sauke nauyin da ke kansa. Kamar yadda Al-Qur'ani ya nuna. Tunatarwa ta biyu, mu sani cewa Allah yana kallon ayyukanmu. Duk ayyukan da muke yi yana kallo. Mun yi danshi ya sani, ya gani. In ba mu yi danshi ba ya sani, ya gani. In mun kyautata ya sani, ya gani. In ba mu kyautata ba ya sani, ya gani. In mun ha'inci ya sani, ya gani. In ba mu ha'inci ba ya sani, ya gani. Sannan mutane ma na kallon mu. Don haka ƙungiyoyi da shugabannin zaman to masu tsoron Allah da tausayin Madina. Allah ta'ala a suratul Tauba aya 105 wa qul limal fasaya Allahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Ku aiki Allah zai ga, Allah yana ganin aikin ku da manzo da ma mu'minai. Saboda ai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce antum shuhada'ul lahi fil ardi. Mu dinnan mu ne shaidun Allah a ƙasa. Saboda haka abinda ƙungiyoyi suka yi ai ana gani, ai an sani, wanda suka kyauta da an sani, wanda suka muna na an sani. Tunatarwa ta uku, haɗuwa ta fi rabuwa amfani. Ko ba ka bari, haɗuwa ta fi rabuwa amfani. Don haka ƙungiyoyin zaman zo masu ƙoƙarin haɗa kan al'umma, ko da ta hanyar taimakekeniya ne. Na faɗi wannan saboda za ka yi dawaki ɗin. Bai yiwuwa ka ce yanzu kowa ya bar abin da yake zuwa a sa kungiya ɗaya. Wannan ba zai ma yi mustahil. Amma aƙalla ya zama za a iya haɗuwa kamar yadda aka haɗu a nan ƙungiyoyi daban-daban. An haɗu kuma ana sauraron abu ɗaya, za a tattauna a cimma matsaya guda ɗaya. Haka nan ma ƙungiya kaza ita ma ta shirya wani abu wata rana ta kai ta dukkan ƙungiyoyi. Zai taimaka, taimakekeniya. Duk yadda muka yi saɓani, akwai abubuwan da dukkanmu mun yarda haka suke. Akwai abubuwan za su iya haɗa mu. Na alkhairi, akwai abubuwan za su haɗa mu na ci gaba, a ce wannan ma ba za mu iya yi ba tare, kowa sai dai ja ina fa ina fa, ina mu ku zo mu je, kowa, hatta abubuwan da suke za mu iya haɗuwa sai gaba mu san haɗuwa. To mu sani haɗuwa ta fi rabuwa amfani, da haka mu zamanto masu ƙoƙarin haɗa kan al'umma ko da ta hanyar taimakekeniya ne. Jami'a na sallallahu alaihi wasallam ya ce isnad khairun min wahid. وثلاثة خير من اثنين وأربعة خير من ثلاثة فعليكم بالجماعة فإن الله لن يجمع أمتي إلا على هدى. جانا هنا من مهم منشن أين عنده حدوة نصور رسولنا عديثة الإمام أمر يرويتو أكون عديثة عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد كما يتعلم الإمام السلمي يرويتو. Kuma ibn Abi Atim ya rawaita hadisi al-jama'atu rahma wal furqatu azab. Tunatarwa ta hudu, nazarar kungiyoyin da'awa ta ta'allaka ga kawo amfani ga al'umma. Saboda haka kar ku dauka kun yi nasara in dai kuka auna ku a karatun ku ga irin kawo amfani da kai wa jama'a. Amfani na ilimi, amfani na gyara tauhidin su, amfani na gyara ibadan su, amfani na kawo ci gaba a tattalin arzikinsu, ci gaba a wayewansu, ci gaba a ainihin abubuwa mabambanta fagage bangarori na rayuwa. Wannan shi ya kamata zama auni da za a gane cewa ƙungiya ta yi nasara, ta ci gaba ko ba ci nasara. Domin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce inna minan nas mafatiha alkhair mahalika alshar wa inna minan nas mafatiha alshar mahalika alkhair. فطوبى لمن جعل الله مفاتيح الخير على يديه وويل لمن جعل الله مفاتيح الشر على يديه. daga mutane, daga cikin mutane, a cikin mutane akwai wanda yake mabudi ne na alkhairi, makulli na sharri. A cikin mutane akwai wanda yake mabudin sharri ne kuma makulli ne na alkhairi. Shi ana alkhairi ne, sharri yake buda. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace babbar rabo ya tabbata ga wanda Allah ya sanya mabudan alkhairi a hannun shi. Kaito da bonnet sun tabbata ga wanda Allah ya sanya makullan sharri a hannunsa, ai mabudan sharri a hannunsa. Saboda haka kokarinku shine me muka kawo jama'a ci gaba, tunda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan hadisi Ibn Majah ya rawaito a hadisin da Abu Qudri, ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce al-mu'minu ya'lam wa yu'lam wa la khayra fi man la ya'lam wa la yu'lam wa khayrun nas al-fawr. Mu'mini yana zuwa inda mutane suke a haɗu a yi, kuma an kira shi shi ma yana zuwa. Babu alkhairi ga wanda bai zuwa, kuma an kira shi baya zuwa. Shi bai kira kuma ba a kiran shi. Mafi alkhairi mutane shi ne wanda ya fi kawo wa mutane amfani. Don haka ɗan uwa, akwai buƙatar waɗannan abubuwa guda huɗu wanda ba iyakar abubuwan da ya kamata a faɗi na siyoyi kenan ba, amma dai a wannan maƙala Abu Hudu na kawo wanda nake ganin sun dace da ainihin wato wannan zama na. To da ƙarshen ƙarshe waɗansu ‘yan baitukan waƙa ne na kawo don in nuna mana muhimmancin dai haɗuwar wanda muka ce tafi rabuwa, da muhimmancin tattaruwa domin aiki na da'awa don a yaɗa addinin musulunci, ya zama tunanin taimakekeniya ne, at-ta'awun ne alal birri wa taqwa, domin Allah yana son wannan. Baitukan nan daga abinda wani mawaƙi ne ainihin mai fasaha Ghalibur Rauhani ya faɗi game da aiki tare, yake cewa bi fadlit ta'awun arsat umam suruhan min al-majd fawq al-qimam falan yubna majdun ala furqatin wa lan yartafi bi ikhtilatin alam ma'an lil ma'ali yadan bil yadi nushidu al-bina'a bi kulli al-himam fa mabda ta'awun min dinina به الله في محكمات الحكم فمدوا أيديكم إخوتي نعيد بنا مجدنا في الشمم فهذا المعلم جيلا يربي وهذا طبيب يطيل العلم وهذا المهندس ينشئ سرورا وجود المزارع بالخير عم وكل الأيادي إذا اجتمعت دنا المجد حتما لنا وابتسم بغير التعاون لن ننتقي walaysa lana dhikrun bainal umam. Dai nuna mana muhimmancin haduwa da ayyukan tare a karkashin kungiyoyi na da'awa, wanda ayyukan su shine yada addinin musulunci. Ina roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya mana muwafaqa, ya sa mu dace, ya karba mana abubuwan da muke yi na alkhairi domin dacewa da rahama da gafararsa da kuma yardansa. Ina son ƙara bada hakuri saboda jinkiri da aka samu na farawa, wanda haka ne kuma sa aka za a samu jinkiri na tashi. Ina roƙon Allah ya sa hakan zai shafi alkhairi, kuma Allah ya saka mu kowa alkhairi. Saurare da aka yi da jibiyan abin da aka faɗi, Allah tabaraka wa ta'ala ya bada lada. Sannan kuma tun da dai ainihin wato taro ne na ƙara wa juna sani, ba a tunanin a zo a gabatar da abu kamar lacca a yi kabbara a tashi. Tattaunawa ake so a yi, shi yasa a cikin jadawali aka ce akwai ainihin tsokaci don a bada damar tattaunawa. Kila a fito da waɗansu abubuwa da ba a fito da su ba, ko a gyara waɗansu abubuwa da ke ganin kurakurai ne, ko kuma a haskaka waɗansu abubuwa da ake ganin ba su bayyana da kyau ba. Ina roƙon Allah ta'ala ya saka mu kowa da alkhairi, su kuma ɗan uwa da ke gudanar da waɗannan ayyuka a ƙarƙashin mu'assasatun Nurul Khairiyya. Ina roƙon Allah ya karfafe su, ya saddada su, ya ainihin wato yi musu gamdakatar wajen ci gaba da wannan kokari. Alhamdulillah ba rama na zo ni na gabatar da wanda aka yi a kan islamiyoyi a makarantun islamiyya da gudunmuwarsu wajen gyaran al'umma. Allah ta'ala ya dai ci gaba da wato taimakonmu da karfafa mu, kuma Allah ya sa ƙungiyoyinmu ci gaba da zama ƙungiyoyin alkhairi wanda za su tsayu wajen yaɗa addinin musulunci ta yadda zai zama abubuwan sun ƙara kyautata. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.